This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na safi a yau Alhamis 5 ga watan Disamba na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Zara da kanin labarai.
Isra'ila ta kai karin hare-hare akan yankunan Gaza, inda jami'an Falastina suka bayar da rahoton mutuwar mutane da dama. Sakataren harkokin wajen Amurka Tony Blinken ya bayyana cewa ya kamata a yi duk mai yiwuwa don ganin an kawo ƙarshen mamayar da Rasha ke yi a Ukraine. Akwai raɗe-raɗin cewa zaɓaɓɓen shugaban Amurka Donald Trump zai naɗa gwamnan Florida a matsayin wanda zai jagoranci ma'aikatar tsaron ƙasar.
To a cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa a ƙasa da mako guda an sake samun fashewar wata nakiya da ake kyautata zato 'yan bindiga ne suka ɗanata a jihar Zamfara, lamarin da ya yi sanadin mutuwar wasu matafiya guda biyu tare da jikkata wasu. Bayan haka, za ku ji cewa Majalisar Wakilan Najeriya ta takawa babban bankin CBN birki yayin da ya bujiro da shirin sallamar ma'aikata kimanin 1,000. Majalisar ta ce ya kamata a yi bincike akan ka'idodi da tsarin aiki tukun.
Idan aka je aka wannan bincike aka kawo muka ga al'umman nan suna da gaskiya za a zalunce su, to wallahi ba za mu bari ba. Domin in mun kare musu mutunci, mun taimaki gwamnatin ne, domin idan kuna ji kuna gani gobar gwamnati ta fara zalunci akan al'umma kuna shiru, to wataran ko zai shafa.
Dan majalisa daga jihar Gombe Inuwa Garba kenan, muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Sannan kamar yadda muka saba a kowace ranar Alhamis a wannan lokaci, yau ma za mu kawo muku shirin domin iyali, wanda ya fara waiwayar muhimman batutuwan da ya tattauna a kai a cikin wannan shekarar ta 2024, yayin da muke ban kwana da shekarar. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Isra'ila ta kai ƙarin hare-hare akan yankunan Gaza a jiya Laraba, inda jami'an Falastinawa suka bayar da rahoton mutuwar mutane da dama da kuma waɗanda suka jikkata. Wani hari da Isra'ila ta kai a wani sansanin 'yan gudun hijira ya kashe akalla mutane 21 tare da raunata 28 a kudancin Gaza. Daraktan asibitin Nasir da ke kusa da birnin Khan Yunis ya ce wani hari da Isra'ila ta kai a wani sansanin 'yan gudun hijira ya kashe akalla mutane 21 tare da raunata 28 a kudancin Gaza. Rundunar sojin Isra'ila ta ce jiragenta sun kai hari kan wasu 'yan ta'addar Hamas da ke da hannu a ayyukan ta'addanci a yankin. A cewar jami'an kiwon lafiya, wani harin da aka kai a baya-bayan nan a Gaza ya kashe mutane 8 ciki har da yara 4. Mazauna yankin Khan Yunis sun ce tankunan yakin Isra'ila suna ci gaba da kutsawa yankin kwanaki kaɗan bayan da sojojin Isra'ila suka fitar da sabon umarnin ficewa daga yankin. Sakataren harkokin wajen Amurka Tony Blinken ya bayyana cewa ya kamata a yi duk mai yiwuwa don ganin an kawo ƙarshen mamayar da Rasha ke yi a Ukraine. A taron ministocin harkokin waje na NATO a Brussels, babban jami'in diplomasiyar Amurkan ya ce ƙungiyar tsaro ta NATO za ta himmatu wajen tabbatar da cewa Ukraine ta samu horo da kayan aikin da suke bukata don kare ƙasarsu yadda ya kamata. A gefe guda kuma, sakatare janar na ƙungiyar tsaro ta NATO Mark Rutte yana kira ga ƙawancen ƙasashen da su baiwa Ukraine cikakken goyon baya don sauya abin da ya kira hanyar yakin da suke yi da Rasha. Ya bayyana hakan ne bayan ganawa da ministocin harkokin wajen ƙasashen. Sannan Rutte ya buƙaci ƙasashen Turai da su ƙara yawan kuɗaɗen da suke kashewa a harkokin tsaro a lokacin wa'adin mulkinsa na farko. Zaɓaɓɓen shugaban Amurka Donald Trump ya soki kungiyar ta NATO akan rashin kashe maudan kudade wajen harkokin tsaro. Trump ya ce zai kawo ƙarshen yakin Russia da Ukraine kafin ya karbi mulki a ranar 20 ga watan Janairu, amma bai bayyana yadda hakan za ta faru ba. Akwai raɗi-raɗin cewa zababban shugaban Amurka Donald Trump zai naɗa gwamnan Florida Ron DeSantis a matsayin wanda zai jagoranci ma'aikatar tsaron ƙasar, kamar yadda kafofin yaɗa labaran Amurka suka rawaito. Ana dai ci gaba da cece-kuce akan wanda Trump ya fara naɗawa a mukamin wato Pete Hegseth, abin da ya sa tawagar zababban shugaban ke sake tunanin wanda zai maye gurbinsa. Hegseth dai na fuskantar matsin lamba ne yayin da 'yan majalisar Amurka kan ke duba jerin zarge-zargen da ake yi a kansa. Hegseth ya shaidawa wakilin kafar watsa labaran CBS News cewa ya yi magana da Trump da safiyar ranar Laraba, kuma ya samu goyon baya daga Trump ɗin. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To, an jima kaɗan Zara za ta dawo da ƙarshen labaran duniyar, amma yanzu za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. An sake samun fashewar wata nakiya a ƙaramar hukumar Maru da ke jihar Zamfara a arewa maso yammacin Najeriya, lamarin da ya yi sanadin mutuwar wasu matafiya guda biyu tare da jakkata wasu. A wannan karan, nakiyar ta tashi ne da wata motar fasinja a ƙauyen 'yar tashar Sahabi. A halin da ake ciki, mazauna yankin mai albarkatun kayan noma sun samu kansu cikin yanayin fargaba. Wannan dai shi ne karo na biyu da aka samu fashewar nakiya a cikin mako guda akan hanyar Gusau zuwa Ɗan Sadau. Wakilin muryar Amurka Abdulrazak Bello Kaura na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Wata nakiya da ake zaton 'yan bindigari suka rasa ta a jihar Zamfara ta sake tashi da wata motar fasinjoji har ta kashe mutum biyu tare da jikkata wasu daga cikinsu. Lamarin dai ya faru ne a ƙauyen 'yar tashar Sahabi da ke kan hanyar Gusau zuwa Ɗan Sadau a ƙaramar hukumar mulkin Maru ta jihar ta Zamfara, kwanaki kaɗan bayan da wata nakiya ta tashi da wata motar dakon kaya akan gidar shiga garin 'yar Galadima, duka-duka tazarar kilomita biyu a tsakanin wuraren guda biyu. Wani mazaunin garin na 'yar tashar Sahabi ya ce sun samu labarin fitowar 'yan bindigar a kan babura, kuma sun ɗauki matakai ba tare da sanin cewa sun riga sun haƙa nakiyar a kan hanyar ba.
Motar wani bawan Allah fasinja ya ɗauki ya hito daga magana da fasinja zai zo gida, direban sai taka bombin, sai bombin ya tashi da shi ya ai sanadiyar rayuwar mutum biyu wanda Allah ya kare musu kwana, Allah ya musu rasuwa. Suna sa bombin nan a bisa hanya, tunanin su ko da sun zo ga gari suna kashin talakawa, in jami'an tsaro za su kawo musu ɗauki bombin zai tashi da jami'an tsaro su kashe.
Shi ma wani da ya gane wa irin sa yadda lamarin ya faru ya ce lamarin na daban tsoro, duk da cewa jami'an tsaron da ke aiki a yankin suna kai musu ɗauki a cikin lokaci, amma akwai buƙatar a ƙara sa musu da kayan aiki don ba su ƙwarin gwiwa don gudanar da ayyukansu yadda ya kamata.
Kai, abun ya yi muni sosai, zan ta yi kata-kata motar. To, muna cikin ɗarɗar gaskiya, muna neman gudunmuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala da kuma hukumomin da nauyin kare rayuka da dukiyoyin jama'a. Ayyara ta wuyan su gaskiya jami'an tsaro tare da su ma muka je wurin suka je suka kawo su ƴan uwansu da za su tashi suka kai su kuma yanzu nan da yamma kuma sun sake dawowa.
Da yake bayar da tabbacin faruwar lamarin, Laftanar Kanar Abubakar Abdullahi wanda ke magana da yawon rundunar tsaro ta haɗin gwiwa don yaƙar ayyukan ta'addanci a yankin arewa maso yammacin Najeriya da ake kira Operation Fansar Yamma, ya ce jami'an tsaro na nan a bakin daga kuma ba za su ja da baya ba ko su yi ƙasa a gwiwa har sai sun tabbatar da dawowar zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankin.
Wasu da ake zargin 'yan ta'adda ne sun dasa nakiya a hanyar Ɗan Sadau zuwa Gusau, wanda fashewarta ya haifar da ɓarna ga al'ummomin da suke safara a wannan hanyar. Mun tura dakarunmu da suka ƙware a kan harkar kwance nakiya don su taimaka wajen ganowa da kwance wasu nakiyoyin idan akwai, kuma dakarunmu suna ci gaba da sintiri a wannan yankin don kare aukuwar irin wannan abun.
Ya ce rundunar ta tsaro ta haɗin gwiwa ta Operation Fansar Yamma na nan tana ci gaba da bullowa da sabbin tsare-tsare da za su taimaka wajen ganin an kai ƙarshen ƙalubalen da ke addabar ta jihar Zamfara da ma sauran sassan na arewa maso yammacin Najeriya, haɗi da jihar Niger da ke yankin arewa ta tsakiyar Najeriya.
Wannan runduna ta Operation Fansar Yamma za ta ci gaba da ba da gudunmuwa don ganin cewa zaman lafiya da kwanciyar hankali sun dawo wannan yankin
Ayyukan 'yan bindiga a jihar Zamfara dai yayin sanadiyar mutuwa da jikkatar dubban mutane tare da raba wasu da dama daga cikinsu da mahallansu da kuma kawo naƙasu ga sha'anin noma da kasuwanci. Abdulrazzaq Bello Kaura, sashen Hausa na muryar Amurka daga Gusau a Najeriya.
A gaida Abdulrazzaq Bello Kaura, shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
Masu fafutuka a Chadi sun kaddamar da wani shiri na wayar da kan malamai da sarakunan gargajiya a game da auren wuri da kaciyar mata da sauran al'adun gargajiya masu cutarwa ga mata. Gangamin wani bangare ne na Majalisar Ɗinkin Duniya na kwanaki 16 akan fafutukar yaƙi da cin zarafin jinsi. Jami'an gwamnati na ƙasar sun ce kusan kashi 70 cikin 100 na 'yan matan ƙasar 'yan ƙasa da shekaru 16 ana tilasta musu auren wuri. A taron jama'a a babbar kasuwar Djemma, Boyen Clodin mai shekaru 25 ta ce ya kamata al'umma su yi tur da Allah wadai da duk wani nau'in cin zarafin mata da 'yan mata. Boyen ta kasance mai magana da yawun kungiyar mata 'yan asalin kasar Chadi. A cewar Boyen, fiye da rabin matan da suke neman taimakon kungiyar ko dai an ci zarafin su ko kuma an yi musu fyaɗe, yayin da kimanin kashi 80 iyayensu ne suka tilasta musu auren wuri. Masu fafutuka a yankin tsakiyar Afirka sun ce suna amfani da kwanaki 16 domin fafutukar yaƙi da cin zarafin mata da ake yi a ƙasar, tare da wayar da kan fararen hula musamman sarakunan gargajiya da malaman addini kan al'adun gargajiya da suke cutar da mata. Mazauna birnin Mosul da hukumomi a Iraki sun nuna damuwarsu akan hare-haren baya-bayan nan da ƙungiyoyin 'yan tawaye ke kaiwa a arewa maso yammacin Siriya, wanda ka iya mamaye kan iyakar ganin yadda lardin ke da iyaka da Siriya. Harin na baya-bayan nan arewa maso yammacin Siriya da ƙungiyar 'yan tawayen Islama, wanda Amurka ta ayyana a matsayin ƙungiyar ta'addanci, ta kwace birnin Aleppo. Jami'an yankin lardin Niniba sun ba da rahoton cewa hukumomi suna aiwatar da atisaye da kuma ɗaukan matakai akan iyakar Siriya domin kwantar da duk wata tarzoma da za ta taso. Muhammad Kakai da ke kwamitin tsaro a majalisar lardin Niniba ya ce an sanya kyamarorin tsaro a duk iyakar lardin, sannan kuma jami'an tsaro a shirye suke don fuskantar duk wata barazana a Mosul da Iraki baki ɗaya.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa ɓangaren rahotanninmu. Bayan jan ƙorafe-ƙorafen da aka yi game da batun korar ma'aikata 1,000 da Babban Bankin Najeriya na CBN ya ce zai yi, Majalisar Wakilan Ƙasar ta ce Babban Bankin ya dakatar da wannan ƙuduran har sai an gudanar da bincike, lamarin da ya sa wasu ke ganin abin ayaba ne. Haka zalika, ƙwararru a fannin tattalin arziki na ganin akwai abin dubawa sosai a wannan yunkurin na bankin CBN. Wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ta aiko mana da wannan rahoton daga Abuja.
Majalisar Wakilai ta ba Babban Bankin Najeriya umarnin dakatar da sallaman ma'aikatan bankin 1,000 da ya niyan yi, domin ta kafa kwamiti na musamman da zai yi bincike kan yadda za a yi wa ma'aikata 1,000 ritaya a lokaci ɗaya, kuma har za a biya su kuɗin sallama da ya kai naira biliyan 50 a wannan lokaci da ƙasar ke fama da rashin kuɗi. Majalisar ta ce kwamiti ya yi bincike kan ƙa'idoji da tsari da halarcin aikin. Ɗan majalisa mai wakiltar Yamaltude Bata jihar Gombe, Inuwa Garba, ya yi ƙarin haske.
Abin da muke kira oversight, muna da dama mu bincika. An ba su dama ne a madadin su waɗanda abun ya shafa, da kuma madadin ma'aikatan, da madadin gwamnatin ƙasar, da kuma madadin ita majalisar kanta, domin su je su bincika akan abun da yake faruwa, domin su dawo wa majalisa su ba da basi. Ina tabbatar miki, idan aka je aka yi wannan bincike aka kawo muka ga al'umman nan suna da gaskiya, za a zalunce su ne. to wallahi ba za mu bari ba. Za mu yi duk abin da ya kamata mu yi domin in mun kare musu mutunci mun taimaki gwamnatin ne domin idan kuna ji kuna gani ko burgon ta fara zalunci akan al'umma kuna shiru to wata ran ku zai shafa.
Shi kuwa masanin tattalin arziki na kasa da kasa Yusha'u Aliyu ya yi tsokaci ne kan abin da CBN yayi.
Duk inda babban banki na kasa yake ana so ne ya bayar da jagoranci wanda zai tabbatar ma masu zuba jari da ƴan kasuwa da mutanen ƙasa su yarda da shi. Amma irin yanayin da ake so a bayyanar yana bayyanar da gazawansa ne da kuma rashin ƙwarewa wajen tafiyar da al'amuran mutane wanda kuma yana da tasiri a yanda mutane za su fahimci bankin da yanda ƴan kasuwa za su fahimci bankin da yanda ma masu mu'amala da bankin za su yi masa hukunci. Saboda haka mu a fahimtar mu babban bankin ya ɗauke su ne a bisa ƙwarewa kuma suna aiki ma bankin shekara ba ɗaya ba ba biyu ba lokacin da akan bada dama a duba ƙwarewan mutum a cikin shekara biyun farko ne. Duk ma'aikacin da ya wuce shekara biyun farko yake gabatar da aiki ma wata ma'aikata to wannan ma'aikaci ya fa kai matsayin ƙwararren ma'aikaci wanda ya dace da ya samu fansho da gratuity.
Amma mai nazari kan al'amuran yau da kullum Abubakar Aliyu Umar ya ce yanzu ne yake ganin ƙoƙarin 'yan majalisa.
Game da maganan rage ma'aikata da bankin tarayya take nema ta yi wato Central Bank da suka dakatar da wannan akan sai sun yi bincike wannan abu ne mai kyau ƙwarai da gaske nan ma ya kasance suna yin ayyukan da jama'a suka tura su ko da ƴaƴansu a wurin maganan kura da suka ce a yi bincike a tantance a tabbatar da gaskiyar magana wannan shine daidai ba wai kawai don mutum yana wuri gwamnatin Central Bank ko kuma a shugaban kasa kawai ya ce a rage mutane kawai a rage ba tare da an bi ba'asi ba to wannan din ba'asin abu ne mai kyau sun sanzance a yaba musu to kuma da za su dore su ci gaba da haka to lalle da jama'a ba za a yi kuka da su ba wannan mataki da suka dauka yayi daidai sun cancanci yabo Allah sa su dore su ci gaba da haka.
Majalisar ta ce ta dauki matakin ne domin bin ka'idojin aikin gwamnati da kuma dokokin kwadago. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Madalla a gaida Madina Dauda. To har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Bayan haka za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka, baro ki ka ton ka hoy ba ku da maha tambaya ni ke da
kin wannan shekara zan iya cewa saboda tsadan mai idan da kina kashe 20,000 a wata saboda kiji aiki a dan abin hawar da kike da shi to bana abin ya kai ya ninka sai kin kai 60,000 bana dai kam ba zancin wani tanadi kawai abin da aka ringa mai da hankali shine dai a samu dai a ci a sha.
Yanayin zamantakewa da ake ciki yanzu kowa kusan takai ake.
Masu saurara, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Barkamu kuma da ganin Alhamis hudun ƙarshe a shekara ta 2024. Ga waɗanda suke bibiyar shirin, mun fara wannan shekarar ne da neman jin inda al'umma ke son ganin hukumomin ƙasarsu sun maida hankali a kai. Muka kuma yi alƙawalin haska fitila kan waɗansu daga cikin ɓangarorin idan ta kama. Tuni aka ce maganin mantuwa. Kafin sake haska fitila kan waɗannan ɓangarori, bari mu tuna muku da abin da waɗanda muryar Amurka ta hira da su suka shaidawa shirin domin iyali da farkon wannan shekarar. Faro daga Najeriya, inda a farkon wannan shekarar banda matsalar tsaro da tsadar rayuwa abin da ya fi ɗaukar hankalin 'yan ƙasar shine janye farashin man fetur da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya yi sanar bayan ɗaukar rantsuwa. Ga abin da waɗansu mata 'yan gwagwarmaya da suka haɗa da Khadija Idris da Jamila Hamisu mai iyali da kuma Abida Sani suka shaida wa wakilinmu a birnin Kano Baraka Bashir.
A wannan shekarar da muke ban kwana da ita za mu ci abubuwa da dama ya faru duba da yanayin tsadar rayuwa. musamman mu da muke ma'aikata dan abin da kake samu a ƙarshen wata da ka samu haka danyi dan zubin dashi kai wa iyali kai wa ƴan uwa abokan arziki abubuwa amma cikin wannan shekara zan iya cewa abin gaskiya baya yiwuwa saboda tsadan mai idan da kina kashe 20,000 a wata saboda kiji aiki a dan abin hawar da kike da shi to bana abin ya kai ya ninka sai kin kai 60,000 abin ya kai ma hawa sun haje ma ababan hawan su gaskiya rayuwa ta yi tsada amma mota haya kika ce zakiya sai kika kashe 2,000 kamar zaki je kauye a da bana dai kam ba zancen wani tare dai kawai abin da aka ringa mai da hankali shine dai a samu dai a ci a sha
kiji abin da ta faɗa shin ke tunda ke a gida kike ya menene zo ne miki ido
ina sai da siyarwa komai da zaka fita ka siyo abin da aka siyo shi 1,000 yanzu sai kin sa 2,000 kin siya ga tsadar rayuwa komai yanzu har ka ake ta abinci da abin da ka samu abinci ne abincin ma na zubin mutane da yawa ba ta yiwuwa wallahi sai dai hamdala kawai
to ya ake karewa da iyali tunda dole akwai yara tunda ai zamani ya canza idan ana rayuwa ce ta taimakakeniya ka taimaka wa mai gida ya wannan tunda hannu ɗaya kamar baya ɗaukan jinka aka ce ko
gaskiya akwai kalubale a cikin rayuwar da muke ciki yanzu sosai domin yanayin tabarbarewar tattalin arziki da aka samu ya kasance yara kanana yanzu an ƙara sa su tallace-tallace domin yanayin makaranta ma zaka ga ba zuwa suke yi ba sosai saboda suna tafiya neman abincin da za a ci a gida yanzu kusan su suke yi saboda iyayen mu mata da suke gida kin ga ba kowa yake aiki ba akwai masu sana'a ne a gida to a gidan bayuwa take ba sai an dan dora yaran nan talla sun fita sun kawo abin da za a ci to yanayin zuwa makaranta su kin ga dole ya samu tasgaro ba sosai yanzu gaskiya yara suke zuwa makaranta ba saboda yanayin rayuwa
to mallama Jamila ke wuce ma'aikaciya kin ji abin da Abida ta ce akwai matsala ta dora wa yara tallace-tallace wanda kuma yake kawo cikas ga harkar karatun su
eh gaskiya haka ne kamar yadda ta faɗa saboda yanzu nan ma idan kika fito kika shiga lokuna saki ringa kirga tukunyan awara akan layi da tukunyan wayanan fulawa kuma ƴan mata ne da daga suna sai da waɗannan abubuwa ba sa makaranta ke nuna alamun ba sa makaranta saboda da yawa ma'aifinsu ba zai iya kawo abin da zai ishe su ba iyayensu ma su ma kuma ba su da yanda za su sai fa yaran nan sun tafi to ina ga lokacin makaranta ko da ma sun je boko to ana ciki da kullun fashi idan ma kuma an je boko ma tsirga to islamiya ba za a je ba to ma in gaya miki ma ai a zamanin nan sai in ce tarbiya tana haɗe da ni da kuɗi ne
tayaya ban
fahimta abinda nake nufi tarbiyya tana da hada da kuɗi idan mahaifi ba zai daukan nauyin ƴaƴansa ba alal misali a daidai abinda ya shafi auduga da yarinyar sa budurwa za ta yi amfani da shi sabulu wanki hoda nan da aka san mace da kwalliya da shi to kin gani na tarbiyya yake in ba zai iya bayarwa wannan kan sa yara ma su shiga wani yanayi shi yasa muke ganin abubuwa lalacewa kala-kala musamman wannan shigowa ta zamanin nan da zan ce cewa social media sai ki gani yara suna shiga suna abubuwa da suka ga dama sabin mai dan abin da saurayi zai yaudare su ya ba su to kin gani ai duk yana hada da tattalin faduwar rashin tattalin arziki da yake faruwa a cikin kasar
to me zaki ce
tashi wallahi hatta tuno mun da wasu nan yara a bayan mutan suke wallahi ba su fi shekara 5 ba idan mangarba tai su suke zuwa usban kusa gida sai su ce dan Allah ya taimaka musu da abinci sai an ba su tukunna su je su kai wa iyayensu
to su iyayensu na menene duk da dai an san akwai matsin tattalin arziki amma
ni kai na abin ne mamaki dai koran nan Allah ka nagan su a nan gida bako yaran abin ba dadi kawai suka biyo ni dan Allah kina da naira 20 na ce wallahi ba kudi nan da kudi a jikina
to yanzu ma iya
yara kanana
matsin tattalin arzikin nan ne ya janyo tabarbarewan tarbiya kamar yadda malama Jamila take faɗa
wallahi rashin
tukunyan awara daga farkon layi har karshe an dora
ita uwar antiya ba ta sana'a sannan kuma mahaifin ma ba shi da yanda zai yaran ne dai suke fitowa da mangarba da kwanan su zaki gansu da plus wallahi suna gida-gida na Allah a taimaka musu da abinci idan suka je za su ci daya ni a gaba na gani dayan kuma sai su kai wa uwar
to su al'umma ba ta da wani rawa da za ta taka a irin waɗannan matsalolin da dai an san akwai matsi na tattalin arziki
wani abin
kowa yana gidan kowa
eh wani abun sai al'umma sun furga tunda ita uwa ba ta iya furga kin ga yara ne ba wanda mai san da kaina suke da can tsallake suke ba ma ɗan area nan bane suke shigowa
Abida kin
yanayin zamantakewa da ake ciki yanzu kowa kusan takai ake
lafsi-lafsi
eh shi yasa ya kawo rashin taimakawar amma kin ga sabanin da mutum yana cikin wani hali makotansa na jikinsa su suke fara taimaka masa. To amma yanzu an kai munzalin da zaki ga makotan kowa takai takai yake yi. Shi yasa zaki ga taimakon yayi karanci har sai sun dauki kwano sun yi nisa da gidansu sun nemo abin da za su ci. Amma abun babu dadi, yaran suna yawan zagayowa nan haka sosai. Kuma kin ga hakan yana taba tarbiya don hadda mata a cikin su. Kin ga wannan zagayawar da suke kuma da magariba gari yayi duhu, musamman yanzu da muke cikin yanayi na sanyi. Da zaran sun zagaya inda babu mutane bata gari suna nan suna yawo. Kin ga kamar yanda tace sun ce mata bana 20. Kin ga sun ganta sun ce ta bata 20, za su iya ganin wannan mijin su ce ya ba su. To kin ga hakan ya taba tarbiya, ba kowanne ne yake da imani ba. Wani garin ya a ba su din nan za a ja ra'ayinsu donan dan kudin da za a ba su anan za a bata wa yara tarbiya. Gaskiya matsin rayuwa da ake ciki ya kawo matsalar lalacewar tarbiya, tattalin arziki ya kawo tabarbarewar shi.
Ina mafuta
to ai kafin mu kai ga mama fita, su ma makota su ma kuka suke ya irin wayannan al'umma ko in ce community din, su ma bai ishe su ba. To inda ake san yanzu siga ake sayan shi kwano 1,400
hada
to amma ke zancan siga, abinda za a sha sigar da shi ma babu. Wannan ya tunata zani kwanakin can baya akwai wata ɗaya da aka ce ta mutu, uban yazo yana ta kuka wai saboda rashin abinci, wai shine yaran suka dau azumi yau su yi gobe har yarinyar ta mutu. To ina al'umma? To al'umma ma ya kamata koyaya ne mu san mutum mu saka zuciya mu cewa ba sai ka bani mai yawa ba. Idan a duk a cikin unguwanni kowani gida zai fidda kwano daya, ba bara gowon abincin ƴaƴanka ba fa. Lafiyayye kamar yadda ka ci ka fidda kwano daya ka ba almajiri, ina ji za a samu saukin rayuwa. To amma rashin taimako ko tattalin arziki ya sa mutane sun zama marowata. Kowa kawai kafa kafa yake iyakacin nasa. Amma dai ne mafita da nake ganin to gwamnati ya kamata fa ta shigo.
To kadan kenan daga cikin dimbin matsalolin da suke hana ruwa gudu da kuma ci gaban iyali a Najeriya da waɗannan mata ke neman ganin ɗaiɗaikun jama'a da kuma gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu sun shawo kai. Batutuwan da za mu ci gaba da haska fitila a kai cikin shirin biiznillah. Muna godiya ta musamman ga wakilinmu Baraka Bashir da dukkan wakilai da suka bada gudunmuwa ga nasarar shirin domin iyali a wannan shekarar. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya nuna mana mu nufi jamhuriyar Niger. Kada ku manta, za ku iya samun dukkan batutuwa da muka taɓa wa shirin domin iyali a wannan shekara ta 2024 da ke karewa a shafinmu na intanet VOA Hausa. com idan kuka matsa shirye-shiryenmu da alheri.
Kai mata su ne duniya.
Tuma da la a gaida Grace Alheri Abdu. To yanzu kuma ga wannan sakon.
In Allah ya yarda, ranar Asabar din nan mai zuwa ce ta 7 ga watan nan na Disamba. Miliyoyin mutanen Ghana za su yi tururuwa zuwa rumfunan zaɓe don zaɓar wa kansu sabon shugaban ƙasa da wakilan majalisun dokoki.
Kan haka ne sashen Hausa na muryar Amurka ke sanar da ku gagarumin shirin da ya yi na kawo muku tarin rahotanni, bayanai da fashin bakin masana akan wannan muhimmin zaɓe na Ghana.
Saboda haka, ku kasance tare da sashen Hausa na muryar Amurka kullum domin samun cikakku kuma sayi han bayanai na rediyo, talabijin da shafukan juniyar gizo kan zaɓen wannan muhimmiyar ƙasa ta Afirka.
Za ku iya bibiyar rahotannin namu na rediyo, talabijin da juniyar gizo duka a shafinmu na voahausa.com.
Sashen Hausa na VOA duniya
a tafin hannunku.
To yanzu kuma ga labaran duniya, amma wannan karan a takaice.
Isra'ila ta kai ƙarin hare-hare a kan yankunan Gaza a jiya Laraba, inda jami'an Falasɗinawa suka bayar da rahoton mutuwar mutane da dama da kuma waɗanda suka jikkata. Wani hari da Isra'ila ta kai a wani sansanin 'yan gudun hijira ya kashe aƙalla mutane 21 tare da raunata 28 a kudancin Gaza. Rundunar sojin Isra'ila ta ce jiragenta sun kai hari kan wasu 'yan ta'addar Hamas da ke da hannu a ayyukan ta'addanci a yankin. Sakataren harkokin wajen Amurka a Tony Blinken ya bayyana cewa ya kamata a yi duk mai yiwuwa don ganin an kawo ƙarshen mamayar da Rasha ke yi a Ukraine. Babban jami'in diplomasiyar Amurkan ya ce ƙungiyar tsaro ta NATO za ta himmatu wajen tabbatar da cewa Ukraine ta samu horo da kayan aikin da suke bukata don kare ƙasarsu yadda ya kamata.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Sai kuma can an jima da hantsi, idan Allah ya kai mu za ku ji maimaicin wannan shirin. A madadin Zara Aminu Fage da ta taya ni gabatar da shirin, da Dadi Balawe wanda ya hada shirin ya kuma bada umarni, da ma injiniyanmu na yau, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.